sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfili Hashim Gumel. Jiya Asabar, sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya amince da ƙarfafa alaƙa da Japan a daidai lokacin da ake samun sauyin yanayin tsaro a yankin Indo-Pacific, yayin da ya gana da ministan harkokin wajen Japan Yoshima Hayashi a gefen taron G7 a Liverpool. Rahotanni sun ce babban jami'in diplomasiya Amurka da takwaransa na ƙasar Japan sun tattauna kan kokarin da suke yi na ƙara ƙaimi wajen daƙile kai har-haren soji a tunkara ci gaban da ƙasar China ke samu a fannin makamashin nukiliya da shirin nukiliyar Koriya ta Arewa. Ministocin, bisa la'akari da yanayin tsaro da ke ƙara taɓarbarewa a yankin, sun amince da cewa ba makawa sai an ƙara ƙaimi da ƙarfin mayar da martani ga gawancin Japan da Amurka, in ji wani jami'in da ya yi wa manema labarai ƙarin haske bayan ganawar ta sirri. Prime Minister Japan Fumio Kishida a ranar Litinin ya gabatar da shirye-shiryen ƙarfafa matsayin tsaron soja na Tokyo. Mutane da dama ne ake fargaba sun mutu bayan da wata guguwa ta kaure da yanayi a daren Juma'a a wasu jihohin Amurka da dama, lamarin da ya haifar da barna mai yawa daga yanayi da aka saba a lokacin bazara. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana da gwamnonin jihohi biyar da guguwar ta afkawa da suka hada da Arkansas da Illinois da Kentucky da Missouri da kuma Tennessee, kuma ya amince da dokar ta ɓaci da aka iyana a Kentucky don ba da dama amfani da kudaden tarayya a can. Biden ya wallafa a shafinsa na Twitter jiya Asabar cewa an sanar da shi halin da ake ciki, kuma ya ce gwamnatinsa tana aiki tare da gwamnonin don tabbatar da cewa sun samu abin da suke bukata, yayin da ake ci gaba da neman waɗanda suka tsira da rayukansu da kuma tantance barnar da ta yi. Gwamnan jihar Kentucky Andy Beshear ya faɗa a wani taron manema labarai da sanyin safiyar Asabar cewa mutane akalla 70 ne suka mutu a jiharsa, ciki har da wata masana'antar Kendall da ke garin Mayfield, inda mutane kusan 110 ke aiki. Ya ce yana sa ran adadin zai karu. Jiya Asabar, dubin dubatar manoman Indiya suka watse daga wuraren zanga-zangar da ke wajen babban birnin kasar, suka fara komawa gidajensu domin kawo ƙarshen zanga-zangar da suke yi ta tsawon shekara guda da nuna adawa da sauye-sauyen aikin gona da gwamnatin Prime Minister Narendra Modi ta soki a wani koma baya da ba kasafai aka saba ganin gwamnati ta yi ba. Manoman sun tarwatsa ɗakunansu na wucin gadi da suka kakkafa a wuraren zanga-zangar da yawa, kuma sun fara barin babbar hanyar da ke ringin New Delhi, inda suka yada zango tun watan Nuwamba bara. Ɗaruruwan manoman sun daga tutoci kalar kore da fari, suna raye-raye don murnar nasarar da suka samu a yayin da suke tuka taraktoci da motoci kira jeep. Manoma sun ceci demokaradiyya, yaƙin neman adalci ne, in ji manomi Narendra Singh. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaben kasar Libya ta faɗi jiya Asabar cewa ba za ta fitar da jerin sunayen 'yan takarar shugabancin kasar ba, har sai bayan ta daidaita wasu batutuwan da suka shafi shari'a, inda kusan lokacin gudanar da zaben ke kuratowa an tsara rana 24 ga wannan watan na Disamba. Yayin da akasarin masu ruwa da tsaki na kasar Libya da na kasashen waje ke ci gaba da yin kira ga jama'a da su ci gaba da gudanar da zaben kamar yadda aka tsara, 'yan siyasa da manazarta da jami'an diplomasiya duk a asirce sun ce hakan zai yi wuya a can ma. Gagarumin jinkiri na iya ƙara barazanar kawo cikas ga shirin samar da zaman lafiya a Libya, duk da cewa zaben da za a gudanar ba tare da bayyananniyar yarjejeniya ba ko ka'idoji ko kuma ta 'yan takarar da suka cancanta.
La labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da yau, barkanku da sake haduwa a shirin kasuwa akai miki dole, shirin da ke zuwa muku da bayanan abubuwan da ke wakana a kasuwanni daban-daban a kasashe masu tasowa. Kuma a yau muna kasuwar Habutagi, ko kuma kasuwar unguwar Yantala, ɗaya daga cikin kasuwannin birnin Yamai kenan. Kuma yanzu haka ga nan tare da ɗaya daga cikin masu saide-saide a wannan wuri. Assalamu alaikum malami, ya sunanka?
Sunana Usman. Ina sai da fara nan a kasuwar Habutagi.
To ya yanayin kasuwar yake a halin yanzu?
Yanayin kasuwa dai alhamdulillahi, tunda dai mata suna sayi.
Ina ake samun wannan fara?
Muna dauko arena a kasuwar Katako. Na ake saida mana buhuna, in mun dauko nan ga Yantala Habutagi sai mu gyara mu kasa mu sai suwa.
Nawa buhu yake?
Abinda aka saida mana buhu 42.
Ka 42? Tiya ke nawa kenan kuke sayar da ita?
Muna saida tiya 150-50, wani wuri da 60, mai saida yawa ake saida ma da 50.
Ana samun kasuwa sosai?
To wallahi alhamdulillah, wani lokaci an yi sa'a ana iya samun saida buhu guda, wani lokaci kuma mutum yana sai buhu guda dai yana iya maka kwana biyu, rana na uku ya kare. Saboda in ta kare ta zan kasa-kasa na abba a saurin sa'i.
Kwanan nan dai kamar yanzu lokacin ta ne akwai ta sosai a kasuwa kenan.
Lallai bana dai mun sami ta da dama-dama bisa ga bara, dan ga bara ba a yi ta ba da dama. Mun bana alhamdulillah dan kwaita.
Ainihi daga ina ake zuwa da ita?
Ana hitowa da ita daga cikin Niger. Sannan kuma akwai wadda ake hitowa da ita daga Nigeria, sai dai wadda ta Niger din ta yi kyau.
Menene bambancin fara mai kyau da wadda tafiyar uwar ta kyau?
Mai kyau ita ake dafawa a cikin ruwan zahi a sa gishiri. Sai su sa magi. Sai a dafa a shanya ta bushe sai a sanyo abu. To mara kyau din ita kuma wata ran ana kamawa dai ne da an sa ga tukunya ba tare da ruwa ba, an ka suya ta dora ja. Ta dauki suya sai a sabki ta. To wanda bai soyu ba shi ke kawo matsala ga fara. Amma inda a gani na kowa hi zan zuba ga ruwan zahi ya sa gishiri ya dafa, ta hi muhimmanci kuma ta hi kyau.
To babu dai wata matsala da ke damun kamar wajen harkokin kasuwa?
Lallai matsalan mu guda su waɗanda ke saidawa mana suna zanyan wani abu wanda bai kamata ba. Saboda wani lokacin suna zan sa ta kwarai da sama, sai su sa lala daga ƙasa, sai mun sayo mun zo mun zazzage, sai mu isko ba wanda mun ka gani da sama lala. In mun maida kuma abin sai ya zama matsala, wani karon suna aya su rage mutum kuɗi, wani karon kuma sai a samu dai tangarda kaɗan.
To yaya ana samun dai abin da ake ɗaukar ɗawainiyar iyali da dai har ma watakila taimakawa ƴan uwa ko?
Alhamdulillah, in ba dan wara ba ta ɗaukar lokaci ba da taka ƙariya, gaskiya muna samun abin da mun kai dubaru da shi. Alhamdulillah, bai da wani matsala, mun gode ma Allah.
To Allah ya taimaka, mun gode. Har yanzu dai a kasuwar ta Habutagi da ke unguwar Yantala ga nan da wani mai sayar da dabino. Malami, ya sunanka?
Sunana Abdul.
To ya kasuwancin?
Kasuwanci to wallahi babu laihi, ana ta jirga sannu-sannu dai.
Ba matsala saboda ana kokan cewa babu kuɗi yanzu a hannun mutane.
Kai wallahi akwai rashin kuɗi gaskiya, sisi billahi. Dan yanzu in ka sai da ma kilo 10 ma ka haifo ka. Babu laihi dai aka ci aka
kilo 10 a wuni?
A wuni
yau nawa ake sai da kilo?
To ana sai da shi 120 dai. 120 ake sai da shi.
To ina kuke samu da binan nan?
To wallahi muna samu shi na can wajen Habeni.
Babbar kasuwar shi. Babbar kasuwa kenan?
Babbar kasuwa.
To yaya bambancin dabino, saboda ina ganin kamar kala-kala ne dabinan nan ko?
To wallahi akwai sikire akwai targal. Akwai sikire akwai targal.
Menene ke bambanta su?
To wannan baki ne, shi kuma targal fari ne, shi yasa ake bambanta su. Kamar ga hacen kana gani
wani yahi wani dadi kenan?
Kamar ba wai dadi ya haya ba, wanga baki wanda aka ce masu sikire yahi zaki. Shi kuma wancan zaki ya bai da kwarai.
To Allah taimaka.
Nan kuma gani nan na shigo wurin masu kayan miya dukkan su dai a kasuwar Habutagi, wato kasuwar Ungoriantala. Malami salamu alaikum, ya sunanka?
Wa alaikum assalam. Sunana Isaka.
Sumi ne kake sayarwa?
Su tafarnuwa, tanka, romaji, yaji, gishiri.
Yaya yanayin kasuwa?
To kasuwa sai lokaci, alhamdulillah, ba komai, kadan kadan ne kasuwa lokacin ci.
Ba samun ciniki?
Gwargwaron hali, ana samun gwargwaron hali, ba alahi.
Muna ji mutane suna korafin cewa kamar kayan miya sun yi tsada, kuma a lokacin da babu kuɗi a hannun mutane.
Wannan shi gaskiya ne, yanzu kaya sun yi tsada, yanzu kaya ba na miya ɗaya ba, duk kayan sun yi tsada gaskiya. Komai ya ƙara kuɗi, komai ka zo sayuwar ka san shi da yanzu ya linka kuɗi mai. Lallai ka sun yi tsada yanzu ba kamar da ba.
To ai ya sanin ku, menene ya janyo tsadar farashi abubuwa a kasuwanni?
To wannan mu ba mu ya gane, paske mu ana kawa nan ga muna sai waɗanda ga zuwa suna ɗaukowa da ƙasashen waje suna kawa, suna gaba mu sari, ba mu san ko ce irin matsala ce ba. Paske muna ɗauka nan gare su, tunda mu ba mu ita ƙasashen waje mu ɗauko, mu san yadda abin yake ba, shi yasa.
Wato kana nufin kenan da yawa daga cikin abubuwan da ake sayarwa daga waje ake shigowa da su?
Sai dai guda-guda ne ake samu nan ga, amma wasu duka ana hitsuwa da su da ƙasashen waje ne ake kasu.
Yanzu misali a wani ana samun cinikin nawa?
To wannan daɗa kuma shi daɗa wannan. To gwargwaron hali ne, ana samun dai baki abin da Allah ya hukunta a samu. Shi ne ake samu.
Babu wata damuwa kamar wani abin da kuke ganin yana mai da hannun agogo baya wajen harkokin kasuwanci na yau?
Mu nan damuwa guda ce da kasun kai tsara, shi ne kawai damuwa. A yanin kasun kai tsara babu wata riba mai shigowa. Kasai kana sai san mutum abu da alhayawa, ka komo ka mai ƙarin kuɗi, ka gani kenan gobe ba zai komo shanka ba, sai dai in ya buga cikin kasuwa ya ga abin na haka nan nasa Allah ya dawo. Yesa. Yan kasuwanci na bunƙasa, komai yana ci gaba, amma yan babu kasuwanci babu ci gaba. Idan dai ana taimaka ma ƙananan kayan kasuwa, su ma suna samu su aure ɗuwa daga cikin su, wata rana sai a samu mayya. Amma ana ƙauna mai sa ƙananan suna yi ƙasa kullum, ka gani babu ci gaba kenan. Muna so a zantallawa ma yan kasuwa suna samu suna ci gaba, saboda sai da kasuwanci na ƙasa ga taya gaba.
To Allah taimaka. Ganin tare da wani malami, salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Yaya sunanka?
Sunana Usmanu.
Usmanu, me kake sayarwa nan?
Tsire nake saida.
Tsire? Na shanu ko na raguna ko na awaki?
Na shanu dai.
Na'am. To ya harkokin suke taya a yau?
To wallahi alhamdulillah da dama insha Allah.
Kasuwa ba matsala, ana samun ciniki?
Ba matsala insha Allah, da dama insha Allah.
Misali kamar nawa kake, kamar rago ko awaki nawa kake yanka, wanda kuma kake gasha a wuni?
Yanzu kilo kilo da nake duka.
Kilo kilo kai sa zuwa kake kai sari ka zo ka gasa?
Insha Allah.
Na'am.
Allah insha Allah sarwa nake tsina sai da. Allah.
Ba mu labarin yadda kasuwancin ke tahiya a yau?
Gaskiya kam wallahi, gaskiya a cikin yanayin rashin kuɗi dan dai gaskiya ce nake wallahi dai ba ta niki yo gaskiya dai sai dai alhamdulillah a ce an gode ma Allah. Amma dai dama insha Allah.
Misali a nawa ake yi a wuni?
Aini. To ya danganta ya dai kamata. Wata nan kana ake jika 20 ko 15 ko 10, wata nan kuma jika 5 din masu gagari ka. Insha Allah wallahi.
Idan kuma lokacin da kasuwa take jaza sosai ne, kamar nawa kake ganin za a samu a wuri?
Insha Allah ga ina mutuna a jika 20 30 inda yana yi, inda ka alkilin din an jika an saba da kai an san sai gari ka sosai sosai. Insha Allah.
Iyaka ana samun dai abinda za a dauki nauyin iyali.
Gaskiya shikenan.
Abiya wasu bukatu.
Insha Allah wallahi.
To yanzu menene damuwar ku masu sayar da nama?
To wala muka zaman mu dai masu sayar da nama. Bin nemi ka so Allah cira ta mana kasuwar ga ta daga, saboda a zan samun cinikin nan wallahi ka ta dahin taya insha Allah.
Babu wasu matsaloli da kuke ganin suna toye harkokin kasuwancin nan naku?
Inda gaskiya ban san su ba, gaskiya insha Allah ba matsalolin kuma insha Allah.
Yaya farashin dabbobi yake a kasuwanni?
To farashin dabbobi a kasuwanni ba mu ne ka zafi dabbobi, mu bakin mu in an kawo nama kasuwa mu zai mu sayi, masu zuwa sayan dabbobi daban na, mu kuma daban, mu masu zuwa mu'amala gare su daban na insha Allah.
Nawa kuke sayan kilon ɗanyen nama?
Kilon ɗanyen nama sai cika uku.
Malam Usman, to Allah ya taimaka.
Amin, amin, amin Allah.
To masu sauraro, nan zamu dakatar da wannan shiri na kasuwa akai miki dole shirin da ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A madadin dukkan abokan aiki ni Suleiman Mumuni Barma da gabatar da shirin muke ce da ku Allah ya ba mu alherin sa. Assalamu alaikum.
Kasuwa akai miki dole kasuwa. Kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Yanwa a cikin Kristi, barkanmu da warhaka. Sunana Reverend Father Nuhu Bala, wanda yake mataimakin Jami'in Ecclesia Katolika. Dole a ce kowane dan Adam akwai salama a cikin zuciyar shi. Idan muka duba kasar mu Najeriya a yau, akwai tashin na rashin tsaro. A tattaruwa abubuwan da suke faruwa za mu gane da cewa akwai rashin salama. Na farko, idan akwai salama a cikin zukatanmu, za a iya samun salama a cikin gidajenmu. Idan akwai salama a cikin gidajenmu da iyalanmu, za a iya samun salama a cikin kabilu, a cikin addinai daban-daban da muke da su a Najeriya. Bari mu ba ku misalin na yaren Hibraniyanci, Shalom Aleichem, wato salama ta kasance gare ku. Haka addinin Kiristoci ya kwan lokacin da Yesu ya dawo ya ce musu salama aleikum. ‘Yan uwana da kuma abokan hudata musulmi na dukkan fadin duniya, da cewa su ma sun tabbata yadda inda ma za su shiga gidan mutum sai sun ce menene salamu aleikum, wato bari salaman nan ta kasance ta da ku. Kuma akwai ‘yan salama a cikin gidan, sai su amsa su ce menene salama kuma a gare ku. Kamar yadda aka bayyana mana a bishara ta wannan Matthew sura 5 aya 9, yace albarka ta tabbata ga masu kulla zumunci, domin za a ce da su ‘ya’yan Allah. Wato mutum shi kadai ba zai iya kulla zumunci ba sai akwai dangantaka tsakanin shi da wani. Ba wanda zai iya zauna a duniya shi kadai ya kulla zumunci. A cikin rashin tsaron nan, abin da muke nema ko kuma muke bukata shine dangantaka. Dangantaka tsakanin musulmi da Krista. Bari Ubangiji Allah, wanda yake bada salama, ya aiko da salamarsa a tsakaninmu, yadda za mu yi zaman lafiya da juna cikin ƙauna da kuma bada girma ga Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki. Ubangiji Allah ya albarkace mu.
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Najeriya ta shiga sahun kasashen da suka karbi allurar rigakafin cutar corona nau'in AstraZeneca, inda tuni shugaba Buhari da wasu gwamnonin kasar suka karbi allurar. A yau zamu tattauna ne kan irin kokarin da hukumomin lafiya ke yi don wayar da kan al'ummar kasar game da rigakafin. Tare da ni a cikin shirin akwai babban jami'i a ma'aikatar lafiya ta Najeriya, kazalika shine babban likitan alhazai na Najeriya, wato Dr. Ibrahim Kana. Dakta, barka da wannan lokaci.
Barkanmu dai.
Dakta, ta yaya kuke wayar da kan jama'a game da rigakafin cutar corona?
Yadda kai bayani akan cewa sanda ainihin rigakafin suka isa Najeriya, bayan ga cewa ainihin gidajen jaridu da kuma wasu social media mun tabbata labarai a fitar da jama'a game da wannan rigakafin, shi yasa ma muka tabbatar cewa ainihin shugaban kasa gabaki ɗaya kenan, watan shugaban Muhammadu Buhari, da shi aka fara wannan rigakafin. Bayan haka nan kuma aka yi sakataren gwamnatin tarayya gabaki ɗaya da sauran manyan ‘yan siyasa na Najeriya, wato shugabannin mu kenan. Ma'ana, idan jama'a sun ga cewa ainihin su manya, wato shugabanni, sun je sun anshi wannan rigakafin, to lallai ya nuna akan cewa wannan rigakafin ba matsala. Ana kuma kira ga jama'a kowa ma kada ya tsorata, kada hankalin kowa ya tashi, ije da kyau na rigakafin. Na farko farko kenan. Na biyu, idan mutum bai da lafiya ina zai je asibiti, wani zai gani likita? Idan likita bai da lafiya, wani zai gani likita? Amma duk da haka, gwamnati ta ce likitoci su za fara ba wannan rigakafin. Shi yasa duk wani likita da wani ma'aikacin kiwon lafiya a Najeriya, wato Sanofi's da pharmacies da makamantansu, su ma gwamnati ta ba su wannan rigakafin kyauta. Kowa da kowa ana nan ana kan rigakafin daga Abuja har zuwa duk wani jihohi a ƙasar Najeriya a Najeriya gabaki daya. Saboda haka, abu ne wanda dole da mu da ku ƴan jarida dole mu taimaka mu faɗakar da jama'a game da wannan ainihin rigakafin, akan cewa babu wata matsala. Kullum muna karanta a social media rubuce-rubuce da jita-jita da mutane suke yi akan cewa wannan ƙasar ba sa yin rigakafin na ya kashe mutane. Wannan zance ne da ba ta da tasiri. Bari ma in ba da wani misali guda. Ruwa da muke sha ɗin nan ita kanta tana da illa jikin mutum. Paracetamol da muke sha kullum na ciwon jiki tana da illa jikin mutum. Duk wani rigakafi da ake mana tun dacen su ma sa rigakafi suna da illolin sa jikin mutum. Saboda haka ita kanta rigakafin coronavirus dole ne a ce ita ma tana tafiye da ainihin nata illoli za ta biyo baya. Amma duk illoli kafin magani mu a kimanci kafin mu saki magani a farawa jama'a amfani da ita sai an tantance an tabbata kan cewa wannan illoli za su biyo baya ba za su yi illa yadda zai kawo ga mutuwa da har zai ta da jama'a hankali ba. Saboda haka dole ne mu ci gaba da wa jama'a bayani akan cewa su kwantar da hankalinsu. Ni ma kaina ina ma shiri kenan in je neman a ji min wannan rigakafin. Ina ma da gwamnati za ta yarda a ji wa iyali na ma. Amma iyalaina ba ma'aikatan kiwon lafiya ba ne. Aka ce a fara da mutuwa na a tabbatar akan cewa kowa ga cewa mu ma'aikatan kiwon lafiya da shugabanni sun dawo na rigakafin. Amma nan gaba kaɗan idan aka kai ga iyali, ni ma iyalaina insha Allahu dukkan su kowa zai ji mun iya mai wannan rigakafin.
Mutane da yawa saboda ni na yi hira da jama'a wasu suna nuna cewa idan ma har za ka yi cutar ka warke to menene sai an yi maka rigakafin tunda ana warkewa. Wasu sun nuna min cewa ai a Najeriya ma cutar ba ta riga da ta zama annoba ba, dan me za a karɓa rigakafin? Har yanzu mutane ba su fahimci wannan rigakafin ba. Shin akwai wasu tsare-tsare da kuke yi na wayar da kan jama'a da faɗakar da jama'a don su fito su yi wannan rigakafin?
Kware da gaske, na farko shi yasa muka ce yanzu haka ma'aikatanmu kullum suna gidajen rediyo, gidajen talabijin, kuma ana rubuce-rubuce a jaridu akan cewa jama'a su amince akan wannan rigakafin. Bayan haka akwai takardu jewa da aka bubbuga da kuma social media da ake ta rubutawa ake bazawa a Najeriya gabaki daya. Duk inda mutum shiga yanzu za a ga akwai rubuce-rubuce da ma'aikatan mu muka yi kuma muna kan yi kuma za mu ci gaba da yi mu ƙara tabbatar cewa jama'a sun gane muhimmancin wannan rigakafin. Ba abin da za mu iya fiye da ya wuce wannan. Me ya wuce kuma bayan da jama'a da ya kai ga cewa ainihin shugaban ƙasa shi da kanshi Allah yana cewa kowa ya bi shugabannin shi. To shugaban ƙasa shugaba Muhammadu Buhari shi ma ya ji haɗa wannan rigakafin. Me zai sa jama'a da mu muka zaɓe shi mun amince kan cewa shi ne shugabanmu da ba za mu je? Me ya wuce wannan kuma? Saboda haka ni a tunanina dole ne mutane su yi tunanin akan cewa rigakafi na da kyau ko bai da kyau. Amma an wuce wannan sai wani naka ya rasu da ainihin ciwon coronavirus shi ne mutum da ya ga muhimmancin wannan abin nan. Shi yasa kuma muka kawo wanda ma duk wanda suka kamu da corona da wanda suka warke da wanda ma ba su kamu ba aka musu wannan rigakafin. Muna kawo su a TV su ma suna ba da labarai yadda abubuwan nasu yake. Idan muka lura ko jiya ina talabijin an nuna wasu 'yan jarido wanda su ma an je wato 'yan uwanki kenan abokan aikinki su ma an je an musu wani rigakafin. Me ya kawo ga haka? Su ainihin masu watsa labaran su ma su yi a musu rigakafin. Jama'a su gani akan cewa hatta ma 'yan jarida su ma ana musu wani rigakafin. Kuma me suka ce su ke rubuce-rubucen? Sun ce ba abin da ya dame su lafiya ɗalau kamar ma an musu allura ne da suka saba yi kullum. Saboda haka mu za mu ci gaba da kira ga al'umma da duwani ɗan Najeriya duk inda yake rigakafin nan a yanzu ma ba mu ma zama samun ainihin rigakafin nan ba tukuna za su shiga shigowa. Idan suka shigo da shigowa muna kira ga jama'a su daina jin tsoro kada ma wani tada hankalin shi ba abin da rigakafin nan zai mishi insha Allah. Muna kuma fata duk wani illoli da zai biyo baya Allah ya kama da saukinta wannan tana ma duk wani matakai da gwamnati mun ɗan matakai daga cewa idan ma mutum ya samu illa daga wani rigakafin akwai matakan da za mu ɗauka za mu yi komai da komai. Don haka ni ma ina kira ga jama'a da kowa ya kwanta da hankalin shi ya ɗau wani rigakafin.
Wato rahotanni sun nuna cewa wasu ƙasashe sun dakatar ma da ba da allurar rigakafin ita nau'in wannan AstraZeneca kamar su Faransa da sauransu. Likita, me za ka ce wa 'yan Najeriya game da sahihancin ita wannan allurar?
kwarai da Faransa da Norway da wasu makamai da wasu kasashen Turai sun dakatar da ainihin wannan rigakafin musamman ma na AstraZeneca. Abin da ya faru shine jama'a su gane yanzu ba lokaci ne na yin tatsuniya ko awa jama'a ƙarya ba. Kwarai sun dakatar me kawo da suka dakatar. Abin da ya faru shine ainihin akwai batch din wannan vaccine din wato wannan rigakafin da aka kirkiro aka kai kasashen su. To su ne wannan batch suke da matsala ba wai ainihin rigakafin ne ita kanta ke da matsala ba. A'a, ita wannan batch din bari mu bada misali. Yau kamfanin Dangote ana yin siga, kamfanin Dangote ana yin siminti. Yana iya yiwuwa kamfanin su na Obajana shi zama ta cewa sun kirkiro ka buhunan siminti dubu ɗari sai aka dauke su aka yi jiya Sokoto, Zamfara da Kebbi. Sai aka lura aka cewa na ai wannan batch nan da aka yi su na wannan simintin ba su da kyau. Sai kaga za ta dakatar da amfani da su kenan. Amma kuma yana iya yiwuwa simintin da aka Dangote aka produce din su a misali a Benue ko a wani kamfanin su daban da ke Ogun har ba su da wani matsala. To shine irin namu kenan a Najeriya yanzu. An amince akan cewa su ma kamfanin AstraZeneca suke sun amince akan cewa ana samun wannan matsala amma ba wai ainihin rigakafin ce ke da matsala ba. A'a, lokacin yanayin producing din watan kirkiro ainihin wannan rigakafin ne a wannan lokacin wanda aka yi wannan kasashen su a duk matsala shi sa aka dakatar yanzu. Ko dakatarwa ma da aka yi yanzu. Yanzu ana rara kan bincike akan me ya faru a kamfanin lokacin ake wannan production din. Amma mu Najeriya ina tabbatarwa ɗan Najeriya mu rigakafin da aka kawo mana Najeriya ba ta ma da alaka da wannan ba ma guri guda aka yi producing din su ba. Saboda haka ba mu da matsala. Mutane su kwanta da hankalin su wannan labari ne daga can kuma Allah ya tsaida wannan abin a can.
To amin likita, amma mutane na ganin kamar ana so ma a tilasta musu yin wannan rigakafin ne. Shin ya zama dole ne kowane ɗan Najeriya sai ya karɓi wannan rigakafin?
A to dama tun da ake polio an taɓa sa wani dole je rigakafin ne? Ana yellow fever an sa wani je rigakafin ne dole? Lokacin da ake jama'a suke mutuwa da ciwon sankarau wato meningitis kenan, an je gwamnatin mun siyo wani rigakafin mun kawo musamman ma a arewacin Najeriya mun tabbatar da wani je rigakafin ne? Ai me rigakafi ba dole ciki sai in kana so. Mu kuma ma'aikatan asibiti mu ne za mu ce a ya kamata ka je ka yi. Idan misali yanzu rigakafin ciwon sankarau wato meningitis da kullun jama'a suna mutuwa yanzu dai muna wata uku kenan. Allah ya kiyaye an fara zafi kenan yanzu. To yanzu ne ma ainihin ma lokacin ciwon sankarau. To shi yasa mu ma yanzu muke wannan rigakafin mun tilasta wani je ba wanda aka tilasta shi ya je rigakafi. Amma idan mutum ya yi ya taimakawa kan shi ya kuma taimakawa al'umma saboda idan ya tafiye da wannan kwayan cutan nan ba za ta mai komai ba. Kuma zai taimaka akan cewa ba zai ma iya yaɗa da mai cutar sosai ba. To haka yake ma coronavirus ba cewa muke dole sai mutum ya je ya wannan rigakafin ba. Amma abin da muke gudu shi ne idan cutar ta kama mutum ya mutu kuma ba. Kaga mu ba mu yi aikin ba kenan. Yana amfanin gwamnati. Shi yasa gwamnati take a ga rigakafi nan a je a yi amma ba ce dole ba. Ba inda aka ce dole.
To masha Allah masu sauraron mu duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. To a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin.
Dr. Ibrahim Kana.
Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. Masu iya magana dai suka ce wai rigakafi ya fi magani.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku auni lafiya.